Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC, amma wannan karanta da Usman Ahmed Kabara. Da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 2 ga watan Mayu na shekarar 2017. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya gana da wasu jami'an gwamnatinsa a fadarsa. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan me yafi muhimmanci, lafiyar shugaba Muhammadu Buhari ko kuma aikinsa. Ganin yadda wasu ke ta cece ku ce akan halin da shugaban ke ciki, sai a kira 202-205-6555. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Rundunar sojan Amurka ta ce wani jerin makaman kakkabo rokoki da take girkewa a Koriya ta Kudu zai iya cafko duk wasu makamai masu linzami daga Koriya ta Arewa wanda za ta iya cillowa. Sai dai duk da wannan karfin imanin da suka nuna akan ingancin wannan garkuwa da suke kira THAAD ko kuma THAAD a takaice cikin Turanci. Rundunar sojan Amurka din ta ce har yanzu ana buƙatar a dada inganta ita wannan garkuwa ko kuma yi mata kwaskwarima kafin a soma cin moriyarta. Ana dai kafa wannan garkuwa ne a wani filin wasan ƙwallon golf da ke Shangyan domin tabbatar da cewa an yi amfani da ita wajen kare Koriya ta Kudu daga hare-haren Koriya ta Arewa. Sai dai kuma China ta bayyana adawa da kafa wannan garkuwa ta THAAD, abinda take gani kamar ita kanta barazana ce a gare ta. Dangane da haka ne, a jiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen China din Geng Shuang ya ce ya gaya wa manema labarai da a ta gaggauta tabbatar da cewa an aika wannan garkuwa inda ta fito, wato a cire ta ba tare da bata lokaci ba.
A halin yanzu kuma masu nazari sun ce buƙatar da shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ta cewa zai so ya gana ido da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da ƙyar hakan za ta iya faruwa, da yake ba ɗaya daga cikin ƙasashen biyu da ke nuna alamar cewa za ta janye sharaɗin na yin wannan ganawar. A lokacin da shugaba Trump ya bayyana burinsa na haɗuwa da shugaban Koriya ta Arewa a cikin hirar da ya yi da jaridar Bloomberg News, Trump ya ƙara da cewa haɗuwar za ta yiwu ne kawai a cikin abin da ya kira halayen da suka dace, abin da kakakin fadar White House Sean Spicer da ya bayyana, wato ya ƙara fayyace cewa da cewa har yanzu ba a kai can ba tukunna. Sai dai kuma jan kaɗan bayan kalaman na shugaba Trump, wasu manyan jiragen saman yaƙi na sojan Amurka masu sako bama-bamai suka soma shawagi akan iyakar ƙasashen koriyoyin guda biyu, abin da ya fusatar da Koriya ta Arewa har ta ba da sanarwar cewa Amurka na tsananta ƙoƙarinta na jefa yankin a cikin masifar yaƙi.
To a yayin da duk waɗannan ke faruwa kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya harzuka ƙasashen duniya da gayyatar da ya yi wa shugaban ƙasar Philippines Rodrigo Duterte, wanda wasu ke kallon shugaban da bai mutunta haƙoƙin 'yan ƙasarsa. To amma da yake mai da martani ga wannan gayyatar, kakakin fadar ta White House Sean Spicer ya ce wannan wata dabara ce da gwamnatin Amurka ta samu na neman hanyar aiki da shugabannin nahiyar ta Asia don taruwa a maida Koriya ta Arewa saniyar ware. To bayan wannan kuma, ko bayan da shi shugaban kasar ya gayyaci na Philippines, shugaba Trump ya gayyato shugabannin kasashen Thailand da Singapore da za su ziyarci fadarsa ta White House da ke nan Washington. Sai dai kuma wasu masu faɗa a ji a nan Amurka, kamar su ɗan majalisar dattawa Senator Chris Coons daga jam'iyyar Democrat na jihar Delaware, ya bayyana cewa yana ɗaya daga cikin masu caccakar shi shugaba Donald Trump game da cewa ya gayyaci mutanen da ake kallonsu a matsayin wanda ba su san mutunta mutanen ƙasarsu ba, musamman su shi Duterte da kuma na ƙasar ta Singapore, wanda ya ce maza-maza wannan abu ne da bai kamata a ce an yi shi ba.
Harin da aka kai da wani bomb da aka ajiye a cikin wata mota a garin Mosul na ƙasar Iraq ya karfafa fargabar da wasu masu nazari suke da ita na cewa taron dangin da kasashen duniya suka yi wa kungiyar ISIS ya rauna da ƙarfin mayakanta, amma kuma ya kasa baiwa kasashen da ke yaki da ita nasara ta fannin siyasa. Duk da cewa yau kwanaki 190 tun lokacin da sojojin kasashen duniya ƙarƙashin jagorancin Amurka suka soma kokarin fitar da mayakan ISIS daga garin na Mosul, amma har yanzu abin ya gagara tunda har yanzu akwai tarin mayakan ƴan tawayen a sassa daban-daban na birnin. Ko a cikin watan jiya ma ƴan ISIS ƴan kungiyar ISIS sun tada wani bom a mota a kundumar Zuhur dake gabashin Mosul, inda mutane hudu suka rasa rayukansu, wasu 14 kuma suka jikkata. Tun cikin watan Janairun da ya gabata ya kamata a ce an raba Zuhur da ƴan tawayen ISIS, amma wannan harin da suka kai na baya-bayan nan yana nuna cewa har yanzu suna nan daram zaune a wuri daya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau din nan mun samu rahoton cewa shugaba Muhammadu Buhari ya gana da wasu jami'ai a fadarsa, biyo bayan rahotannin da suka nuna cewa kusan makonni biyu kenan shugaban bai bayyana ba a bainar jama'a. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya aika mana.
A daidai lokacin da ake samun yawan kungiyoyi da mutane daban-daban na ta kiraye-kiraye cewa shugaba Muhammadu Buhari ya fito ya bayyana lafiyarsa, wasu ma na kiran ya sauka daga mukaminsa ko ma ya je ya ƙara kiwon lafiyarsa a ƙasashen ƙetare. Yau shugaba Muhammadu Buhari ya fito ofishinsa inda ya ganawa da waɗansu manyan jami'an gwamnatinsa, a ciki har da babban daraktan kamfanin mai na ƙasa da kuma minista na shari'a. Wannan ganawar da shugaba Muhammadu Buhari yayi ga dukkan alamu ta soye aka azarce ce kucin da yake ta gudana a cikin ƙasa, yana cikin wani mawuyacin hali da ba zai iya yi wa ƙasar aiki ba. Malam Garba Shehu kakaki a ofishin shugaban ƙasar ya min ƙarin haske dangane da wannan aiki na shugaba Muhammadu Buhari.
So sun tattauna da ministan shari'a akan lamura da suka shafi bangaren sa da yake gudanar da aikansa, kuma kamar yadda shi kansa wannan minista ya fito ya jawabi ga yan jarida ya nuna cewa kamar aiki da aka ba su ma sun kammala shi, kuma gobe za su gabatar da rahoto ga shugaban ƙasa akan wannan bincike da aka sa su akan waɗannan kuɗaɗe da aka jami samu a gida a Lagos a Ikoyi wanda ake mutum miliyan na dala 43 da kuma abubuwa da ya shafi shi sakataren gwamnati injiniya Babatir Lawal, wanda masu saurare sun san an dakata da shi saboda wannan aikin bincike.
Wannan ganawa da shugaba Buhari ya yi da waɗannan jami'an gwamnatinsa ya zo daidai lokacin da wasu ke kiraye-kiraye ya je ya koma ƙasa waje ya nemi lafiyarsa, wasu ma na cewa ya sauka daga aikinsa, wasu ma na cewa a rantsar da mataimakinsa a matsayin shugaban ƙasa. Wannan kana ganin ya taka wata rawa na sanya shugaba Buhari ya fito a daidai wannan lokacin ya yi aikinsa, ko kuwa akwai wani abu da aka dogara da shi gurin ɗaukar wannan mataki?
Irin waɗannan maganganu da ake yi da kuma wasu ma da za su biyo baya nan gaba, mu a iya fahimtar mu ana so a raba kan ko a ɗauki hankalin gwamnati daga muhimman abubuwa da su ta saka a gaba. Aiki da rashawa da cin hanci da shugaban Muhammadu Buhari yake abu ya kan kama ƙasa ta ɗau zafi a kan wannan abu, a musamman shiri da aka fito da shi na fallasa da ake ta tono dukiyar jama'a da aka sace aka binne aka ɓoye a wurare. Akwai abubuwan da akwai waɗanda suke suna cikin damuwa kan irin wannan abubuwa. Akwai kuma 'yan siyasa waɗanda suke an kai su gaban shari'a, waɗanda suke in son su ne fiye da za su fita daga cikin wannan hali da san yadda suka fitar da kansu ko da lalata tafiyar gwamnati. Akwai kuma waɗanda suke ganin su sun isa a gwamnati a mulkin ƙasar nan wanda yake ba a yi za a sana na gwada ba tare da su. To akwai kuma wasu waɗanda suke suna ganin cewa sun isa wato a ƙasa sun yi ƙarfin da ba za yiwu a ce wai ana mulki ko ana gudanar da lamuran Najeriya ba tare da an kirawo su an zauna da su kan teburi ana shawarwari da su ba. Saboda haka idan ba a yi da su to a kire suke ko su kawo ɓaci ga waɗanda suke yi ko kuma su nuna ma ba a yin komai. Duk abin da yake na alheri na nasara da ake samu su nuna cewa ba a yi. Wato fahimtar mu dai shine gwamnati ce da ta sa lamura na jama'a na talaka gabanta dan ta aiwatar da su ake nema sai an karkatar hankalinta da kai shi yasa kullun wayannan mutane su abin da suke so kada a tattauna wayannan abubuwa da suka damu jama'a a tsaya akan sai gunguma da jita-jita akan lafiyar shugaban Muhammadu Buhari
yanzu akwai wani mataki da gwamnati za ta dauka bisa ga doka akan irin waɗannan masu maganganun saboda kawo hatsaniya da rudani da rashin natsuwa ko kwanciyar hankali tsakanin al'umma a cikin ƙasa
a mataki babu na hukunci da zai biyo bayan wannan abubuwa kawai muliyar mu shine mu yi musu kunnan ƙarshe mu rabu da su
Mallam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da nayi da shi a Abuja Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja Najeriya
Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani
nake Madalla a gaida Umar Faruk Musa daga birnin tarayya Abuja Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan a ganin ku me yafi muhimmanci lafiyar shugaba Buhari ko kuma aikin sa ganin yadda wasu ke tacece ku ce akan halin da shugaban yake ciki sai a kira a bayyana ra'ayi amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Mun samu kira na farko daga Borno.
To. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Da Malam Ibrahim ne daga Borno State Local Government. Ni local government kai Borno State.
To Malam Ibrahim muna jin ka.
To, mun yi fatan mu akan magiya Buhari dai Allah ya daura masa aliyan shi. Muna dai fatan Allah ya bashi lafiya, Allah ya sai mana aikin yanda ya sa a ran shi. Shine fa ya fatan mu.
To Mallam Ibrahim mun gode. Mallam Ibrahim kenan daga Biyu a Borno. Muna so ne yau mu ji ra'ayoyinku akan shin a ganin ku me yafi muhimmanci lafiyar shugaba Muhammadu Buhari ko kuma aikin sa? Ganin yadda wasu suke ta cece ku ce akan halin da yake ciki. Mun samu wani kira daga Adamawa.
Sai tsakani da Allah ya akan aiki aiki ba maganan aiki za a yi ba ana maganan lafiya kan abinda ni dai na gani a rayuwa ta gaskiya a bashi muhimmanci akan lafiyarsa
to malam daga Adamawa ba kamar faɗi mana sunanka ba da wa muke magana to ba mu ji dai sunan malami daga Adamawa ba kuma layin shi ya goce amma yanzu bari mu je Bauchi
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America.
Wa alaikum assalam da wa muke magana.
Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi. A tsakanin rashin lafiyar Buhari da kuma aikin sa. Eh to mu muna masa addu'a Allah ya bashi lafiya. Sannan kuma aikin ya rage aiki sosai ya bi kamar hukuncin da likitoci suka gaya masa yayi aikin sa amma aiki kadan kadan a hankali saboda ya samu lafiyar jiki da kwari. Yayi aiki ma ɗan ƙasa shi idan ya bi umurnin likita to shine zai samu dama yayi aiki ma ɗan Najeriya a daga karshe ina muku fata alkhairi kuma Allah ya kara ma shugaban kasa Muhammadu Buhari lafiya. Ayuba Garba Imam daga garin Kafin Madaki a jihar Bauchi. Nagode.
To Mallam Ayuba Garba mu ma mun gode a mun kuma. Yanzu kuma bari mu je Ningi. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Ningi.
Na magana da Hassan Iliyadu.
To Mallam Hassan muna jin ka.
To abin magana shine ana duka suna da muhimmanci amma ana lura da aikin nasa da ya fi muhimmanci da kuma yadda darasin lafiya nasa ma tana da muhimmanci amma aikin nasa na saboda yanayin yadda yake so ya tsara kasar daidaita ta daga hannun lafiya almandahana.
To Mallam Hassan Iliya kenan daga Ningi mun gode. Yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Hajjia Maryam Dauda barka da yammaci.
Barka ka dai da wa muke magana.
Yana Murtala ne Allah kira ku daga garin Jos a cikin tarayyar Najeriya.
Mallam Murtala kana lafiya, menene ra'ayinka?
Yawwa Hajjia ra'ayina shine cewa gaskiya lafiya ta tafi mana muhimmanci. Kuma da yanda kike ga darajar sa ne su san miliyoyin mutane suka sani suka gaji wasu ma da sun ce su ce na gaba. Amma saboda shi suka je suka yi ba da shawara aiki sun ga mu lafiya suna da muhimmanci da komai. Kuma muna roƙon Allah ai sai da lafiya ne za a yi aiki. In ba lafiya ba a komai. Kuma mun tabbatar yana da amintaccen da za su shiga da rike ne raga ma wanda yake da su wanda in Allah da ba za su yi akasin abin da yake so a yi ba da fatan za ku tashi lafiya.
To amma Mallam Murtala mun gode. Har yanzu dai a jihar Kaduna a Zaria mun samu wani kira.
Hello baka da aiki.
Barka ka dai da wa muke magana daga Zaria.
To mai magana Alhaji Hassan Marafa baka shan ruwa sai zamzam daga filin wada Zaria.
To Alhaji Hassan muna jin ka.
To gaskiyar magana ni a nawa ra'ayi. Lafiya ta fi komai. Kuma ni na san yanda wato mai girma shugaban kasa yake cikakken musulmi ya fa wala Allah komai kai ba ma shi ba mu kanmu mabiya mun fa wala Allah komai mun kuma imani da cewa zai bashi lafiya zai kuma bashi iko in Allah ya da ya gyara kasar nan kasa ta bunƙasa. Allah ya ƙara mai lafiya, Allah ya ƙara mai lafiya, Allah ya ƙara mai lafiya. Mai magana Alhaji Hassan Marafa baka shan ruwa sai zan mutun wada Zaria.
To Alhaji Hassan Marafa mun gode. Yanzu kuma bari mu je Borno. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Borno.
Sama'ila wa kirwa daga Kwayakuno.
To Mallam Sama'ila muna jin ka.
Mu ne lafiya.
Lafiya kalau. Menene ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne ba maganan aiki muke ba maganan lafiyan Buhari muke magana. To Allah wanda ya tara mu lafiya Allah ba shi tsawon kwana.
Amen.
Mun kuma mun gode muku da ba mu dama da muka bayyana abin mu.
To Mallam Sama'ila kenan daga Borno mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Yobe.
Hello.
Amma kuma ga dukkan alamu layin malami daga Yobe ya goce sai dai mun samu kira daga Kagarku. Dan Allah Mallam ka dan rage sautin rediyonka.
Eh na fice na rage.
Wato muna jin ka. Menene ra'ayinka? Da wa muke magana ma tukunna?
Ni ra'ayina a nan ne a zai sula Haruna Kamfa, kuma local government Kaduna State.
To Alhaji Sallam muna jin ka.
Eh ni gaskiya abin da nake sha'awa dama Allah ya ba shi lafiya kuma a ci gaba da aikin da yake a lokacin nan da muka rinci kan makin matsaloli na rayuwa. To dan haka muna ta addu'a dai Allah ya ba shi lafiya da zama lafiya.
To mun gode Alhaji Sule. Yanzu kuma bari mu sake komawa jihar Kaduna.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam da wa muke magana.
Malama Maryam Dauda barka da aiki, barka da dare.
Barka ka dai.
Kuna nan Alhaji Musan Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Nigeria.
To Alhaji Musan Garo muna jin ka.
To alhamdulillah Maryam Dauda idan muka dauka ba za mu ga irin wannan matsalolin ba sai dan arewa ya hau mulki. Yanzu shi wannan shugaban kasa ba abin da yafi bukata illa dan Najeriya especially ma dan arewa ya tsaya ya tsora ya mai addu'a ta fatan alkhairi amma duk inda ka duba gurin tsoma za ka ga duba a arewacin Najeriya ake samun irin wannan abu. Mu lafiyar Malam Muhammadu Buhari tana da muhimmanci 100%, amma kuma 'yan Najeriya ba za su lura tunda aiki na tafiya daidai yadda ake so, to me kuma za a tsaya ana gurin tsoma? Mutuwan nan dole ne, kai ma za ka mutu, in ma kai mai fatan mutuwa kai ma za ka tafi. Don haka Malam Muhammadu Buhari, fatan mu Allah ya kara mai lafiya, kuma muna fatan shugaban kasa Muhammadu Buhari Allah ya bashi lafiya da dawamammiya, ya ci gaba da aikin demokuraɗiyya na rayuwar kasa a Najeriya baki ɗaya.
To mun gode Alhaji Musan Garo. Yanzu kuma bari mu je Maiduguri.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Da Alhaji Usman Kadi Baraden Dozi.
To Alhaji Usman, muna jin ka.
Dai ra'ayina akan rashin lafiyar Baba Buhari. Ubangijin Allah ya bashi sauki. Ubangijin Allah ya bashi sauki. Kuma masu hasada, ai mutuwa tana kan kowa, ba sai Baba Buhari shi kaɗai ba, duk mai rai mamaci ne. Amma kowa jiran lokacin shi yake yi. In Allah ya yarda Baba Buhari, in Allah ya yarda Allah zai bashi sauki. Muna roƙon Allah, Ubangijin Allah ya bashi sauki, ya zo ya kama mana aiki.
To Alhaji Usman kenan daga Maiduguri, kuma daga wayarka za mu dakata, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan wani abin na daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka na 'yan wasan da ke buga cikin gida, inda ƙasar Sudan ta kudu ta kai zagaye na gaba bayan da ta lailaye ƙasar Somalia da ci 2 da banza. Wannan ko bayan gogar da ƙungiyoyin ƙasashen guda biyu suka yi a 'yan makonnin da suka gabata, inda Sudan ta kudu ɗin ta yi nasara ci 2-1. A zagaye na gaba, Sudan ta kudu za ta goga da ƙasar Uganda. Za a wannan wasan a cikin watan Yuli mai zuwa idan Allahu ya kai mu. Duka dai a wannan kwambala ta 'yan wasa masu buga cikin gida, kasar Madagascar da Ilmoris sun samu kai zagaye na gaba na wasannin ƙwallon ƙafa na kofin nahiyar Afirka na 'yan wasa masu buga a cikin gida, wanda zai wakana a shekara ta 2018. Wannan ko bayan da Madagascar din ta yi nasara 1-1 a wasan da suka yi na farko da kasar Malawi, kamin Madagascar din ta sake mai da gami 1-1 a wasan da suka yi a can Malawi, yayin da ita kuma Ilmoris ta yi 1-1 da kasar Seychelles, bayan da ta yi ma Seychelles din 2-1 a wasan su na farko. A zagaye na gaba, Madagascar za ta goga da Mozambique, yayin da Ilmoris za ta kabra da Angola. Har yanzu dai a kasar Italia, 'yan wasan ƙwallon ƙafa bakake na nahiyar Afirka na ci gaba da fama da kalamai irin na bamban cin launin wata, abinda ya sama dan kasar Ghana da ke buga ma kungiyar Pescara Suleiman Tari fita da ra'ayin kansa daga filin ƙwallon ƙafa a daidai lokacin da kungiyoyin ke wasa, kuma kagaliyari ce ta ce Pescara ci 1-0 a wannan wasar a ranar Lahadi da ta gabata, bayan da aka yi ta masa ihu na bambancin launin fata. A wani labarin kuwa, duka dai a fannin ƙwallon ƙafa, a yau ne ake ce yanzu haka ana dafsawa tsakanin kungiyar ƙwallon ƙafa Real Madrid da kuma Atletico de Madrid, kungiyoyin da a baya-bayan nan suka saba yin karin battle a wasannin kusa ko kuma a wasanni na ƙarshe ko kusa da na ƙarshe din na wasannin ƙwallon ƙafa na kofin club da suka kasance zakarunsu a nahiyar Turai. Amma Hausawa sun ce ba a san macito ba sai miya ta ƙare, yayin da gobe za a kafsa tsakanin AS Monaco ta ƙasar Faransa da takwaranta ta ƙasar Italia Juventus de Turin. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A martanin harin makami mai dauke da guba da Siriya ta kai ranar 4 ga watan Afrilun wannan shekarar, da ya sanadiyar mutuwar fararen hula kimanin 100 a birnin Kan Sheikhoun a ƙasar Siriya, ofishin baitul malam Amurka mai kula da kadarorin kasashen waje ya bada sanarwar sa takunkumi akan wasu ma'aikatan gwamnatin Syria 271 dake da hannu wurin kirawa da sarrafawa wannan makamin. Mutanen 271 da suka fito daga ma'aikatar kimiyya da bincike na Syria na da kwarewa akan ilimin sarrafa sinadarai sun kuma yi aiki a ma'aikatar tun shekara ta 2012. Dangane da haka duk wasu kadarori da irin waɗannan mutane suka mallaka ƙasar Amurka ba su da izinin amfani da su, kuma an haramtawa duk wani ba Amurka ko kamfanin Amurka yin hulɗan kasuwanci da su. Wannan matakin da Amurka ta ɗauka ya zo ne makonni bayan da gwamnatin Bashar al-Assad ta kai wani hari garin Khan Sheikhoun da makami mai guba ta sama wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a ƙasar. Abin da ya kai Amurka ta maida martani da makami mai linzami guda 59 akan inda Syria ta yi amfani da shi wurin kai wannan harin. Da yake jawabi ga manema labarai a fadar White House, sakataren baitul malam Amurka Steven Mnuchin ya ce matakin da ofishin baitul malam Amurka ta ɗauka akan ma'aikatan kimiyya da binciken Syria ɗaya ne daga cikin matakan irinsa mafi girma da ofishin ya taɓa ɗauka.
In a single action, we are more than doubling the number of individuals and entities sanctioned since the start of the Syrian conflict.
A mataki daya, muna rubanya adadin mutanen da kamfanoni da aka azawa takunkumi tunda aka fara rikicin ƙasar Syria. Manufar takunkumin shine domin kama gwamnatin Assad da masu taimaka masa a zahirin ko a fakaice da laifin harin da aka kai da makami mai dauke da guba a ƙarƙashin dokar da ta hana amfani da shi ta hukumar tsaro ta Majalisar Dinkin Duniya mai lamba 2118. Amurka tana aikiwa da sako mai ƙarfi cewa ba za ta amince da amfani da makami mai guba ba daga kowane bangare, kuma ta kudiri aniyar dorawa Assad alhakin harin da aka kai da makami mai guba, inji sakataren baitul malam Amurka. Ya ƙara da cewa baitul malam Amurka da ma'aikatan harkokin wajen Amurka da abokan hurdansu za su ci gaba da ƙoƙarin ganin cewa sun datse duk wata hanyar kuɗi da duk wanda ke da hannu a batun makami mai guba na ƙasar Syria. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Madalla a gaida Abubakar Janaidu a nan birnin Washington DC, agogonmu na cewa karfe 4:57. Yanzu kuma ga Usman ya dawo da labarai amma a takaice.
To, rundunar sojan Amurka ta ce wani jerin makaman kakkaɓo rokokin da take girkewa a Koriya ta Kudu zai iya tafko duk wasu makamai da suke da linzami wanda Koriya ta Arewa ka iya cillowa. Haka kuma a halin yanzu da ake ciki, masu nazari ko kuma mutane suna sukar lamarin Donald Trump game da yadda ya gayyace shugaban ƙasar da ake ganin shi a matsayin wanda baya mutunta mutanen ƙasarsa na Philippines, wato Rodrigo Duterte. Haka kuma ganin yadda ake tashe-tashen hankula masu alaka da siyasa da ke tsananta ya sa shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya fito da maganar cewa suna son a sake duban tsarin mulkin ƙasa ko kuma yi masa kwaskwarima, amma kuma abin ya janyo masa mummunar suka daga 'yan adawa. A jiya Litinin ne shugaba Maduro ya bada umarnin a kafa kwamitin yi wa tsarin mulkin kwaskwarima wanda ya ce zai kwashi mambobi kamar guda 500 da ya ce ma'aikatan kwadago ne za su zaɓe su su yi aikin fitowa da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar wanda shugaban ƙasar marigayi Hugo Chavez ya shata a shekarar 1999.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Usman Ahmad Kabara da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Saida Hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.